tambaya akan in na fahimta yana bayani akan cewa mutum ne yake yin istimta'i wato masturbation yana wasa da al'aurarsa da hannunsa yakan daina kuma shedan ya yaudare shi ya koma me matsayin wannan a addini. الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه أتكين الشرح الممتع ناسا شرحة نلتاف أنابلا فولوم نقو مشاهد شافي ندري أكو دقو مشاهدك في أمسة تنبينا نفر كو تنبين دي أمسة شيني تيوى استمتائي يوم واساد الأورا دون أجدادي كو حروان أبي في تأجكين دون أدم سبو دا دليل جندادي وانن حرامني in har mutum yana yi babu dalili kakkarfa yace ya dace a masa ta'aziri. Menene ta'aziri da Hausa? A dan ladabtar da shi, ta'aziri a tsoratar da shi, ko dan yin wani bulala ko a jakunnansa a ce in ya kara za a yi maganin sa a masa ta'aziri. Sai yace amma akwai halayen da yake iya faruwa idan mutum yayi a bashi uzuri. Amma cewa haramun ne, wannan shine al-asl cewa haramun ne. Don me dalili? Don Allah ya bayyana hanyoyin da shari'a ta amince a ji dadi ta shari'a, amma bai kira istimta'i ba. Kamar misali da yace walladina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, sai ce famanibta ghawara a zalika fa ulaika humul adun, a suratul mu'minun ayata 5-7 kenan zai zaba. Kaga Allah ta'ala yace bayi na kware suna kiyaye al'auransu, sai yace sai dai zuwa ga iyalansu na aure ko kuma bayinsu da hannayensu suka mallaka a lokacin bayi. Sai Allah yace duk wanda ya biya bukata ba ta hanyar iyali ko bayi ba, to lalle wannan ya ketare iyaka, yayi ta'addanci a rayuwarsa. Kaga istimta'i ya shiga cikin wannan, don Allah bai kira shi a hanyar da ya halatta dan adam ya ji dadi ba. Mafhum? طيب قال كما حديثي نيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يجد فعليه بالصيام فإنه له وجاء. وندي متفق عليه يا مسلم حديثي ندبو ديدا دليل بكينا سو كاغا ودنن حديثي يا بينا إن متم بي دا أوريتو يريكا ين أزمي كاغا إن دا استمتائي حلال تند أزمي يا في وحالا نعم الله سيتي استمتائي أما تند بي فرابا وندي بينا من استمتائي بي زما halal a shari'a. Mafhum? Tayyib. Sai ce amma akwai bukata kala biyu, akwai haja diniya da haja badaniya da ke sa a yi wa mutum uzuri. Haja diniya, wasu masu ce darura diniya, wato larura ta addini, shine mutum ya kai matakin da in har bai yi istimta'in ba, bukatuwar da yake da shi bai da halal aure za ta kai shi zuwa ga zina. Anan sai yace to ya halatta istimta'i, matukar yin nasa zai hana shi yin zina, don laifin yin zina a wurin Allah ya fi na istimta'i ninkin baninki. Don akwai ka'ida usuliya mai muhimmanci cewa me akhaffu dararaini, ko kuma wa in tazaham adadul mafasid yurtakabul adna min al mafasid, idan barna guda biyu suka hadu ya zama dole sai an yi barna daya, to sai a duba karamar barna sai a yi ta dan a nisanci babbar barna. To kaga irtikabu akhaffi dararaini anan ya halatar da shi yayi dan ya nisanci babbar barna. Sannan akwai haja badaniya, wato bukatuwa ko darura badaniya da za ta sa idan abin da ke jikinsa bai fita ba yana iya cutar da shi, to idan har wannan yin shi zai sa ya fita kuma bai mai da shi al'ada kullun yayi ba, kawai abu ne da ya zo masa nadiran, anan yace yana halatta don ababin darura da ya samu kansa. Amma in wannan abu bai tsananta ba, to mutum ya nisanta ya riga azumin nafila shine abin da yafi dacewa gare shi, kuma mutum ya yi kokarin neman dama ta halal don ya rufa wa kansa asiri ya yi aure. Wannan matsayinsa ɗaya ne ga namiji, matsayin hukuncin ɗaya ne ga mace, saboda yadda maza ke masturbation mata ma akwai wanda suke yi. Allah ta'ala ya kare mu daga wannan, wallahu ta'ala a'lam.
Malam mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin. Ba ni so mu wuce minti 20 ba a shiga karatu ba, in gajeruwa ne ka karanta tana da tsawo a hakura.
To malam za mu iya take
ta. To bismillah.
Yake cewa Allah ya jikan iyayen malam da na ƴan uwa musulmi gaba daya, Allah ya ƙara wa malam ilimi mai amfani. Amin.
Amin.
Yake cewa malam dan Allah, ina da tambaya ne, mu ne muke bautar kasa kamar yadda ya rubuta da shi da abokinsa a wani garin da musulmai ba su da yawa, sai ya kasance in za su je masallaci sai sun hau abun hawa, sai kuma in za su tafi da kafa musamman sallar asubuhi wurin babu tsaro shine suke tambayar malam a dalilin haka za su iya yin sallah a gida daga Al-Hassan Hussein bai
to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Al-Hassan Hussein in na fahimci tambayar ka ka tafi yi wa kasa hidima ne ba ka je ka bauta wa kasa ba bauta Allah ake wa ita kuma kasa hidima ake mata ba bauta ba ko eh ka je ka yi wa kasa hidima NYSC yi wa hidima kasa ne ba bauta wa kasa ba Allah ta'ala ne ake bauta masa mafhum tayyib sannan wurin da aka kai ka mai iwa kudancin kasa ne ko south east ko south south wuraren da ke da karancin wuraren da ake ibada in ma ka samu ana samu ɗan kaɗan kaɗan ne suna da nisa me matsayin zuwan ka sallah musamman sallar asuba in za ka shiga mota kai dan NYSC ne har yanzu alawi ɗinka bai kai 100 ba an ce dai an ƙara zuwa 70 amma har yanzu na san ba implementation ba I hope dai NYSC suna ji a gaggauta a musu implementing da Allah a Najeriya 70 din mamaliji ake yi a yi kokari a yi 33 babu inda zai kai mutum wannan ko abinci ba zai wadatar ba Allah ta'ala ya albarkaci abin da ake ba su kaga kudin sa bai kai ya rika shiga mota ba na biyu din zai je daga sai ya ce akwai kuma fitina ga rayuwar sa a karkashin wannan fahim tambaya Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Bas rahmatullahi alayhi mufti al'am marigayi a cikin jerin fatawoyin sa da aka jama'a volume na 12 shafi na 58 da 59 da 60 shafi uku ya amsa tambayoyi akan matsayin fita sallah musamman idan wuri yana da rata ko kuma akwai abin tsoro abin da ya faɗa akai shine cewa zuwa masallaci ayi sallah wajibi ne ga duk wanda yake jin kiran sallah amma sai ya ce wanda ya ji kiran sallah da sautin mai kiran sallah ba da loudspeaker ba ratan da ya zama in dai da baki aka kira za ka ji kuma ya zama wurin babu iska da ke kadawa saboda akwai iska tana iya kai sabon kilomita 10 ba kar ya zama iska tana kadawa ya zama normal sautin mai kiran sallah ne in ya hau kan masallaci ya daukaka sauti ana iya jin sa yace to anan wajibi ne aje na farko ya zama sautin bakin sa ba da na'ura ba na biyu ya zama babu iska mai kadawa ko tsananin sanyi da ke kai sako to a wannan ya zama wajibi ya amsa daga cikin hadisan da malamai ke dogara da shi akwai hadisi na Ibnu Majah hadisi na 793 wanda hadisin yana da kyau an tara hanyoyin sa fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gareke cewa man sami annida falyati ilaiha wa illa fala salata lahu illa min udhr duk wanda ya ji kiran sallah wajibi ne ya amsa in yaki zuwa to ba yi da sallah sai dai in yana da uzuri sai aka tambayi sahabi Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda menene wannan uzurin sai yace al-marḍ wal-khawf rashin lafiya ko kuma tsoron hanya kaga kai ka ce akwai matsalan tsaro kaga tsoro yana hana mutum fita idan ya zama zuwa sallan asuba zai sa rayuwarsa hatsari ya halatta ya tashi iyalinsa su yi sallah da iyali in su biyu ne a daki su tashi su yi sallan jami a wurin rashin lafiya da kuma tsoro dan shari'a tana ba wa kare rai muhimmanci so wajibi ne mu kara damu da kiyaye rayukan mutane to a wannan hali ya halatta insha Allah ta'ala mutum ya hakure ya sallah a gida idan mutum zai kira sallah da muryarsa menene ratan da sautin dan adam yake iya kaiwa bincike ya bayyana cewa in mutum mai karamin sauti ne idan ya kira idan yana ba karan abun hawa babu tsananin iska da ke kadawa mai karancin sauti yana iya kaiwa mita 100 mai tsakatsakiyan sauti yana iya kaiwa mita 300 mai madaukakin sauti yana iya kaiwa mita 500 kaga kamar rabin kilomita sannan mai tsananin sauti irin wadanda yake da sautin jauhari su ɗan kaɗan ne al'umma sautin suna kai mita 1000 kaman kilomita 1 wannan shine sautin da yake iya covering idan ya zama mutum yana da sauti so mafi son samu ya zama tsakanin mutum da masallaci kada ya wuce kilomita 1 shine kaida kuma garuruwa na musulmai ana samun masallaci a kasa da kilomita guda 1 da za a yi sallah wallahu ta'ala a'lam muna cikin suratu ali imran aya sura ta 3 aya ta nau aramma in ka gane inda zaka tashi insha Allah ta'ala kawai bismillah sai a fara
ولقد صدقكم الله وعده
ولقد صدقكم الله وعده حقيقه الله تعالى يا cika alƙawarin sa da yimuku shine ya gaskata alƙawarin sa gare ku idza husunakum bi izni lokacin da kuka bude musu wuta haguda da magabar da yimma kuna nasara akan su a filin daga hatta idza fashiltum har kuka kai matakin da kuka saba da fashiltum kuka ji tsoro kuka rasa darajar ku wata naza'atum kuka yi sabani fil amri cikin umurnin da fiyayyen halitta ya muku wa asaitum kuka saba wa Allah ta hanyar rashin biyayya ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma arakum ma tuhibbuna bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so na ganima saura ku diba kuma sai al'amari ya canja minkum daga cikin ku mai yuridu dunya akwai wanda duniya yake so wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku kuma akwai wanda lahira yake so Allah ta'ala ka sa kullum mufifi ta lahira akan duniya thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum shine daga nan kuma sai ya tafiyar da ku daga gare su kuka juya da baya don Allah ya jarrabe ku akan saba umurni da kuka yi wala kad afa ankum Allah ya yafe muku sahabban yan gata ne Allah ya yafe muku wallahu Allah zo fadlin ma abocin falala ne alal mu'minina zuwa ga waɗanda suke mu'minai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa na al-Jami' li-Ahkamil Qur'an karkashin wannan aya ta Ali Imran aya ta 152 yayi magana mai matukar muhimmanci na dalilin saukan aya din in an ce al-Qurtubi iya nufin Cordoba ne a kasar Spain a yanzu Cordoba da ke ita kasar Spain da Portugal da wani bangaren France musulunci ya mulki wurin kusan shekara 800 ana shari'a ta Allah a wurin daula ce ta musulmi an yi manya-manyan malaman musulunci irin shi Imam al-Qurtubi daga wurin yake Ibn Hazm al-Zahiri shi ma mutumin Andalus ne dan wannan wurin ne Imam Shatibi bada'atu bi bismillah fi an-nazm awwala tabaraka rahmanan rahiman Imam Shatibi dan Andalus ne wannan kawai misali nake barwa an yi manya-manyan malaman duniya kuma aikin su har a yau a duk duniya ana ji da shi irin garin Cordoba, garin Sevilla, garin Granada, Zaragoza, Mallorca, duk waɗannan garuruwa ne asali daula ce ta musulunci. To Imam al-Qurtubi karkashin wannan aya ta 152 Ali Imran yana cewa dalilin saukan ayar ta kaman yadda Muhammad ibn Ka'ab ya faɗa radiyallahu anhu wa rahimahumullah cewa bayan Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma garin Madina tare da sahabbai sai sahabbai suna da cewa to mu dai gabanin mu je Uhud ai an ci amma ne alƙawarin za mu yi nasara kuma gashi mun je wane yayi shahada wane ya rasu wane ya gudu kaza kaza ya faru ai kaza ma ya faru suna ta maganganu to kuma ina alƙawarin da aka mana sai Allah ya ce me laqad sadaqakumullahu wa'adahu ittakhusunahum bi'izni ai Allah ya riga ya cika alƙawarin da ya muku ku kuka warware alƙawarin da kuka yi wa Allah sai kuma aka dawo aka fara nasara akan ku ai daga farko ku kai nasara kamar yadda muka fara bayani a jiya yakin Uhud yaki ne da fiyayyen halitta yayi amma yayi shi ne a matsayin self defense wato kare kai a dukkan dokokin duniya kare kan dan adam mafi kankanta halal ne duk inda bala'i ya tunkari mutum self defense halal ne ko jami'an tsaro da ba a ba su ikon harbi ban ana tarzo ba idan ka haura musu zaka halaka su don su kare kan suna yi aiki da bindiga su harbi ko ba sa yi na san akwai jami'an tsaro a nan. Wannan kuma dokar a duk duniya ana aiki da ita. Sofiyayyen halitta yana zaune a garin Madina ya bar mahaifarsa ta Makka saboda tsangwama da kiyayya, yayi tafiya da kafa da akan dabba na sama da kilomita 400 a cikin Sahara don ya koma garin Madina ya bauta wa Allah. A haka aka biyo shi kuma aka ce garin Madina ma ba za ka zauna lafiya ba. Yana garin Madina sai aka ce ai ga Abu Sufyan ya dauko sojoji Qurayshawa mushrikai daga Makka suna zuwa Madina su yake ka. Sayyan halitta ya tara sahabbai da gaggawa yana neman shawarin su. Suka ba shawari kala kala daga karshe dauki shawaran matasa cewa aje bayan gari a kare su. Kar mu bari su shigo cikin gari, suka shigo gari za su kashe mana mata da yara. So da haka mu je bayan gari mu tare su. Shine sai aka fita bayan gari. Yakin Uhud an yi shi ne don kare kai ba a je tsokana ba. Mafiya yawa in kaga fiyayyen halitta ya fita yaki dalilai ɗaya ne daga cikin uku. Na farko ko a karya zalunci. Na biyu ko self defense ne a kare kai. Ko na uku wasu jama'a ne masu rauni ake azabtar da su sai aka ji dan a kwato su daga hannun azzaluman da ke azabtar da su. Wadannan su ne manyan dalilan da yasa yake yaki sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Tayyib, yakin Uhud an yi shi ne a watan Shawwal. Ranar 7 ga Shawwal hijira na da shekara 3. A yau idan kai lissafi yakin Uhud a irgena hijira, yakin an yi shi shekara 1443 da suka wuce. Shine shekarun yakin Uhud. Mafhum? Tayyib, idan kuma ka dauki irgena Gregorian, mai irge daga January zuwa December, yakin Uhud an yi shi zaka ce ranar 29 ga wata? Na'am. Ranar 23 ga watan me? Ga watan March shekara ta nawa? Shekara ta 625. Shi kuma in ka dauki irgen zaka ga yau yakin an yi shi shekara 1400 da suka wuce. Kaga a hijira shekara 1443 da suka wuce, akwai bambancin shekara 43. Saboda kwanakin da ke cikin hijira daga Al-Muharram zuwa Zulhijja bai kai adadin kwanakin da ke cikin January zuwa ga December ba. Sai safiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da ya shekara 63 a duniya, wannan irgen hijira ne. Amma an ka canja shekarunsa daga January zuwa December, shekara 61 da kadan yayi a duniya ya koma zuwa ga Allah. So 63 ba a irgen Gregorian bane, a irgen hijira ne. Sai sa yau idan kana cewa wai kai shekara 60, in an koma hijira shekaranka 62 ne. Kuma asali musulunci duk maganar da ake maka addinance da wannan Al-Muharram zuwa Zulhijja ake maka. In dai addini ne yake maka magana da wannan girge yake maka magana. Saboda shine tabbas, shine ana ganin wata ta kama, in ta kare wata ta fito sai a ce ana girge. Amma wannan daga January zuwa December, ai haka kawai kake ga kwanakin haka kikikaka. Haka suke tsaye waje daya. 30 days of September ko April, June and November all dress up, 31 except February. Ba haka ake aka haddace ba. Amma wannan kirge kuma da yake na zahiri sai ana kula da watan. Wani ya zo yi 29, wani ya yi 30 days. So me ke faruwa kamar yadda jiya na fada, in mun yi lissafi zuwa yau 4 ga Ramadan hijira shekara ta 1446, za mu samu yakin Uhud an yi shi shekara 1799682 yau. Jiya da 81. Yau kuma da kwanaki zai zama yayi kwana 1799682 shine ainihin kiyasta kwanakin da aka yi na yakin Uhud zuwa yau. Yakin Uhud fiyayyen halitta ya fita ne da sahabbai 300 da yan kai. Adadin yan kai din alƙaluma sun saba, amma dai yana tsakanin 330 zuwa 370. Shi kuma Abu Sufyan da ya kawo yaƙi tun daga garin Makka ya zo da sojoji 300 da ƴan kai. Sahabbai nawa muka ce? Afuwan 700. 730 zuwa 770. Kar adadin Badar ya dauke ni. 730 zuwa 770. Su kuma wanda suka zo yaƙansa karkashin jagorancin Abu Sufyan, adadinsu daga mutum 300 ne zuwa 370. So da haka za ka ga adadin su ya ninka adadin fiyayyen halitta da sahabbai akalla kaman za mu ce sau 3. To a wannan hali fiyayyen halitta gabanin yaje da sahabbai an masa bushara za su yi nasara matukar sun riƙe Allah. Suka riƙe Allah suka je suna zuwa filin daga aka fara yaƙi, sai suka fara nasara akan waɗanda suka zo su yaƙe su har gidansu. Har suka kashe manya-manyan jagororinsu mutum 7, a wata riwaya ma mutum 8. Me ke faruwa a lokacin? Sai su mushrikai suka yi ta yara kenan suka ci ta kare suka fita a guje har ya kai mata suna bayan gari suna kallon suna dariya ana kai ne shi a to ni Allah ya isa ban yabe ba ni ba ni ne shi ba irin ana izgili din nan to a lokacin da za a fara yaki fiyayyen halitta ya iya strategy na yaki sai ware wasu mutane mutun nawa na'am wata riwaya 70 wata riwaya 50 sai ya ce su hau kan dutse su zauna